أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا شابيو قوتن بير هجرة تمنزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة شكرا تدبو ايدة تريه قد أربعين دبيو وان دي أشرين دبوكي قوتن شابيو ميلادية haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2020. A satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 76 zuwa aya ta 77, wato a cikin suratul a'raf a shafi na 160. A yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Alaramma Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
نعم، wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata na farkon kissa ta annabi Salih. Ko ba haka ba, kinan fahimtar karatun yana da alaka da ayoyin da suka gabata. Allah ya faɗi cewa an tura zuwa ga Samudawa dan uwan su annabi Salih. Ya kira su zuwa ga da'awa ta tauhidi, yace su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, ba su da abin bauta da gaskiya in ba Allah ba. Hujjoji sun zo musu cikakku daga wajen Allah, waɗanda suke nuna shi annabin Allah ne, ba shace faɗe ba, ba zuke ta malleta yi musu ba. Ya nuna musu wannan taguwa ta Allah ce da suka nemi a fitar, don haka kada su shafe ta da wani abu, azaba mai raɗaɗi ta same su. Bayani ya gabata akan wannan. Annabi Salih ya ci gaba da tunatar da su cewa, ku tuna Allah ya yi muku ni'ima ya sanya ku khalifa a bayan ƙasa bayan Adawa. Allah ya sauke ku a bayan ƙasa, ya ba ku wurin zama wadda kuke riƙon wato benaye saman filin ƙasar, sannan kuma kuna sassaƙa duwatsu, kuna yin gidaje waɗanda kuke amfani da su a lokacin sanyi, gidajen ku waɗancan kuma kuna amfani da su ne a lokacin zafi. Ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala, ce kada ku zamanto masu ɓanna a bayan ƙasa. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, kada ku yi ɓanna a bayan ƙasa. Akwai bayani da muka yi a wannan wurin wanda yana dan buƙatar mu dan ce wani abu wajen wala ta'saw, shine cewa wannan fi'ili na asa yana da siga guda uku a cikin yaren Larabci. Wato cikin Larabci ana cewa asa da sa'un ba da sinun ba, dan asa yana nufin tana yiwuwa. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا كما انا يما وتسين كسره عسيتم اما عسى wannan yana da alif alif kinsa kuma sama take sai a ce asa ya'su aswun sannan a ce usuwun sannan a ce usiyun nabi kuma ana cewa asa sai ai alif mai kamar ya'un wanda suke kira fifa iya kuma su baya shi kuma sai a ce ya'sa sannan kuma ana cewa asiya kuma sai a ce ya'si mudari'in sa za a ce usuwun sannan kuma ana cewa isiyan sannan ana cewa asayanan wanga duka cikin yaren larabci zaka iske fi'ili wani lokaci yana da shi amma akwai fi'ili na asahu ya'ithuhu 'anil amri idha sarafahu 'anil amr. To baiti da muka kawo na Imam Malik, wa amilul hali biha qad ukida fi nahwi la ta'thu fil ardi mufsida. Mun karanta shi la ta'if kenan zance wanda shine daidai, kana iya cewa la ta'thu ko la ta'tha, an gane ko idan mun ka abin nan kenan, ko la ta'thi in mun ce asa ya'thu sai mu ce la ta'thu, asa an gane kuma wato ya'sa sai mu ce la ta'sa, ai masa fatha shi kuma wancan asiya ya'fi sai mu ce la ta'fi, wato an yi masa kasra kina dauka fatha da kasra da dhamma a larabci. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, kada ku doge a bayan kasa kuna masu banna, domin banna ba abu bane wanda zai jawo alkhairi. Waɗannan mutane suka karkata daga tattaunawa da Annabi Salih, suka koma zuwa tattaunawa dan jefa shakku a cikin zukatan magoya bayan sa, suka tambaye su shin kun yarda da cewa Annabi Salih manzo ne daga wajen Ubangiji? Su waɗancan suka ce lalle mu mun yarda cewa shi Annabi Salih manzo ne daga wajen Allah subhanahu wataala, mun tabbatar da haka. Su ko waɗancan suka ce mu munana a tabbaci akan kafirce mu da awarsa. To bayan wannan tattaunawa ta gudana, sai Allah ya kawo abin da suka aikata, shine Allah ya ce fa'aqarun naqa, sai suka soke taguwa. Fi'ili na aqara, an gane ko, min babi fa'ala yaf'ilu, aqara ya'qiru, mislu daraba yadribu, haka yake zuwa a larabci. Fa'aqarun naqa, sai suka soke taguwa. Asalin al'aqru ba dole bane sai sokewa ko kashewa, domin shi raƙumi ana soke shi ne sannan a yanka shi, amma kuma kowane irin rauni larabawan lokaci suna kiran shi aqr. Ina fata ana fahimta ta. Misali kamar yadda zo cikin qasida ta Ibn al-Qais, yake cewa take cewa aqarta ba'iri yamra al-qais fanzili, aqarta ba'iri ma'ana kai ma raƙumi na rauni ba kayan kashi ba, domin in har an yanka shi ba ta cewa fanzili ka sauka, an gane ko. To fa aqarun naqa, sai suka soke taguwa. To kuma a waɗansu ayoyi Allah subhanahu wataala sai nuna waɗanda suka soke taguwa mutane ne masu yawa, kamar anan a cikin suratul a'raf. A cikin suratul shu'ara yace fa'aqaruha fa asbahu nadimin, ay nadimina ala ma fa'alu, kinan fa'aqaruha sai suka soke taguwa, an gane ko. Sannan kuma a wurare daban-daban Allah subhanahu wataala yana nuna waɗanda suka soke taguwa suna da yawa. Cikin washamsi haka yace fakazzabuhu fa'aqaruha, sun ƙaryatar da shi annabi su kuma sun soke taguwa, an gane ko. To dan haka fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, a cikin suratul hud ayoyi sun nuna cewa mutane da dama ne. Alhali kuma a cikin hadisi da kuma cikin alqur'ani, bari mu fara da alqur'ani ka dan kadan qur'ani ne zo ya fado muna. A cikin qur'ani kuma wani lokacin an nuna mutum guda ne, Allah ya ce wa nabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar, nan bai ce fa'aqaru ba, kaga mutum guda. Ya zo a cikin hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari na Abdullah ibn Zam'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mabata wa'azi sai ya bayanin mutumin da ya ambaci mutumin da ya soke taguwa, yake cewa in ba'atha laha rajulun, wani namiji ne ya zabura, wato azizun, wanda yake mai karfi, in an ce aziz ko mabuwayi, arimun, wanda yake jabbar mai girman kai, ko kuma don sun kace mutumin da yake bai da dabi'a mai kyau, mani'un fi rahbihi, wanda yake ya hanu da mutanensa, ma'ana yana da kariya ta mutanen shi, babu wanda zai mishi wani abu. Kun san dama mafi yawancin mutane suna takama ne da al'umma su, shi yasa suke aikata wani abu. Indai mutum sai yana da magoya baya ko akan ƙarya yake, kawai sai ci gaba da aikata banda. Wannan shine halin al'ummomin da suka gabata kullum, suna kallon su suke da yawa, su suke da dukiya, su suke da kuɗi, su suke da ƴaƴa, su suke da sojoji, su suke da ƙarfin fada aji, kenan suna da izinin su ƙaryata Allah subhanahu wataala, suna ganin za a kai labari. Wallahi ba za a kai labari ba. Fi rahbihi, a cikin mutanensa, mislu abi zam'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta shi da abi zam'a, an gane ko. Abu Zam'a kuma shine Al-Aswad bin Abdul Muttalib Al-Qurashi, dani daga cikin ƴaƴan Abdul Muttalib, wanda malamai suke cewa mata kafirin ya mutu kafiri, wal iyad billah, Allah shi muna tsari. To dan haka dai sun soke ta. Wancan satin mun kawo muku kissa cewa shugaban Samuda, kamar yadda suka kawo cikin kissoshin su, Junda bin Amr shine shugaban su wanda ya musulunta, amma mutum biyu da mutane suka so su musulunta shine Zu'ab ibn Amr ibn Labid, kuma sun ce ismuhu Ibn Amr bin Asad, da kuma Al-Hubab, su waɗanda suke kula da gumakan su suka ce kada ku musulunta sannan kuma mun ga muku cewa matar shi Zu'ab wannan shi wato abin nan Zu'ab da kuma wata mata da ake cewa Siddiqa ko Saduq bintul Muhayya su suka wato yi kokarin su hukka an gane ko su kwadaitar da qudar ko kuma qudar mutane mu qudar suke cewa amma qudar ne Musta bin Amr bin Dahar waɗannan mutanen guda biyu su suka ce musu su je su kashe su saboda suna da dabbobi kuma wannan taguwa ta hana musu jin dadi da suka je suka soke ta shi Musta shi ya fara sannan kuma shi Qudar shi ya soke ta fi dabbatiha sun kawo cewa da sun kai yanka namanta aka raba aka ji dadi danta kuma waɗansu masu riwaya sun ce Musta bin Dahar ya je ya kamo shi ya yanka shi aka raba nama waɗansu kuma sun ce a'a yayi gudu ya shiga cikin wato dutsi wannan dutsin ya bude ya shiga ciki yayi kuka raga ruha an kina yayi kuka salasa marrat kuka uku wanda shine alama halaka su wadannan duk so shine da suke kawo cewa ga abin da yi shi Qudar lokacin da wancan ya fara sukata ya soke ta ne wato abin da a cikin urqub urqub in an ce urqub ga dabba guwayya amma in an ce dan adam ana nufin kashin dake kashin dugadugai kinan urqub yana da ma'anoni daban-daban lokacin da Qudar wannan taguwa ta yi gudu wannan mata sai ta ga bai halbi wannan taguwar ba ko bai jefe ta da mashi ba tana da iya mai kyau da sai masa alƙawarin za ta bashi sai ta ce to sai ta gwada mai ta ce kaka kawai sai Qudar ya ga ya kamata aikata kawai sai je soke taguwar Allah ashe ana amfani da mata don saboda a kada mutane cikin hatsari kowa ya take nayi to dan haka dai waɗannan kisoshin da muke gani ba abubuwa bane waɗanda za a iya ƙaryata su kai tsaye kuma ba abubuwa ne da ake gaskatawa kai tsaye ba suna da hukunci irin na Isra'iliyat kamar yadda malamai suka faɗa hadisi na Abu Huraira wanda ya tabbata cikin Sahihul Bukhari wato yake bada labari bani Isra'ila sun kasance an gane ko kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyya suna karanta at-taura da al-ibraniyya yaren su na wato yahudanci wayufassirunaha bil arabiyya li ahli al-islam suna fassara ma musulmi da yaren larabci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ko yace la tusaddiqu ahlul kitab kada ku gaskanta ahlul kitab wala tukadzibuhum kada ku qaryata su wa qulu ku ce amanna billah mun yi imani da Allah wama unzila ilaina da abinda aka saukar muna kina ana abinda zamu fahimta idan aka kawo kissa ko ta ahlul kitab ko wanda ba ta ahlul kitab ba idan mun samu nassi ingantacce wanda ya qaryata aya ta alqur'ani ko kuma hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai zama to wannan magana ƙarya ce idan kuma muka samu nafsi wanda ya gaskata to zamu gaskata alqur'ani da sunna idan ba mu samu nafsi ba to sai mu bar su kawai in akwai wurin da zamu dauka wa'azi mu dauki wa'azi amma kada mu ce ƙarya ne ko gaskiya ne saboda bamu da tabbaci wannan shine hukuncin su wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni to dan haka dai fa aqarun naka sai suka soke ta alhaliko abinda mutum guda kuma can wani wuri aka ce ya soke ta kada cikin alqur'ani da cikin hadisi malamai suke cewa saboda sun yi ittifaki akan haka har an je an nemi shawara kowa ko wace mata sai an bubbuga mata ta ce eh ko kuma a'a saboda dama su lokacin da aka soke taguwar duk sun yarda su da akan kafirci kuma abin ne wanda sun ji dadi akan sa kuma duk abin da wani ya aikata cikin al'umma wani lokaci ana iya danganta shi zuwa ga al'umma kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani mai girma cikin qira'a ta Imam Hamza da Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin kaga fa in qataluukum in sun kashe ku faqtuluhum ku kashe su in ku an kashe mutun ai ba zai iya kashe wani ba ma'ana in sun kashe sashen ku ya kashe sashi kenan cewa sun yadda da abin da aka aikata shi addalilin da sai Allah ya ce fa aqaruha dukkan su shi yasa kada ka taba yadda a aikata banna ko ba ka aikata ba ka ce wallahi na ji dadi cewa ka ji dadin nan to kai ma ka yi musharaka a cikin wannan aikata wannan banna ina fata an fahimce ni don wani zai mamaki fa aqaruha fa aqarun naqa sai suka soke taguwa wa ataw an amri rabbihim sannan suka yi ta'addanci shine ata ya tu girman kai ne in an ce ata ba da alhamza ba in an ce ata ya zo da alhamza an gane ko shi ko ata ya tu utuwan shine yayi girman kai da ainun Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا وكأي من قريه عاتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا wa'atau an amri rabbihim, suka yi girman kai daga al'amarin ubangijinsu. Anan al'amr yana iya daukar ma'ana guda biyu. Kalima ta al'amru wani lokaci tana nufin sha'ani, wani lokaci kalima ta al'amru tana nufin umurni. To na in an ce wa'atau an amri rabbihim, sun yi wato ta'addanci, sun yi girman kai daga sha'anin al'amarin da ubangiji yayi umurni akan sa, yace ka a soke taguwa. Ko kuma wa'atau an amri rabbihim, sun yi ta'addanci daga umurnin Allah, domin Allah ya ce wala tamassuha bisu'in, kada ku shafe ta da wani abu, umurni ne na Allah. Duk da yake nan yazo da sigatun nahyi, ai hani ne Allah yayi na ka a soke ta. To amma kuma hani daga kashe ta umurni ne daga wajen Allah subhanahu wataala, na ma'ana wato a bata kariya. Ina fata ana fahimta ta. Kenan sai zamanto umurni ne ake nufi. An amri rabbihim, daga al'amarin ubangijinsu, yana nuna nan al'amari guda ake nufi, ko kuma yana nufin umurni guda ake nufi. An gane ko? Sai ya zamanto matsayin mufrad yake, ko kuma yana iya daukar ma'ana ta jam'i. An amri rabbihim, daga al'amuran ubangijinsu, al'amura daban-daban da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada su ketare iyaka, duk sun ketare iyaka. Ko kuma an amri rabbihim, umurni da dama da Allah ya yi musu, da Allah annabin Allah ya ce musu i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, kaga umurni ne na Allah. Ko ba haka ba? Qad ja'atkum bayyinatun, sannan kuma wazkuru, kutuna, annabin yana musu umurni ne da umurnin Allah. Shi yasa nan an amri rabbihim zai iya dauka umurni guda ko sha'ani guda, ko kuma umurni masu yawa, ko kuma sha'anuka daban-daban masu yawa. An ce umurnin Allah don saboda annabin da ya musu umurni daga wajen Allah ne ya ba su umurni, ba wai daga wajen shi bane. Shi yasa ba a ce an amri rasulihim ba, sai an kace an amri rabbihim, al'amarin ubangijinsu. Wa qalu, suka ce ya salihu tina, ya kai salihu. Anan muna da qira'a, qira'a ta Imam Warsh da qira'a ta Ibabu Abu Amr ibn al-Ala, ya karanta ya salihu tina, ya salihu tina. Saura kuma sun karanta ya salihu tina tare da alhamza. Amma idan suka tsaya za su tashi akan itina bima ta'iduna, ba a cewa itina duk cikin Qur'ani. Zaka ga wani sai kaje yana cewa itina, a'a itina, a'a. Idan aka tsaya an kace ya salih, sai a ce itina bima ta'iduna, duk inda zo cikin Alkur'ani. Amma kuma wasu karatu da daura zaka ce itina bima ta'iduna, wani ma sai a ce ya salihu itina, a'a. Ita in za a hada ma ai alhamza ba ta tashi, karatun Qur'anin namu sai dai abinda hali yayi. Dan haka ne wannan yana bada damar ka gane bambanci a lokacin waqaf da lokacin tsayawa. Ya salihu itina, ko ya salihu itina, ko ya salih itina gaba daya, in duk za a tashi akan itina ne. Dan haka al-waqfu wal-ibtida abu ne wanda malamai suna kula da shi, yana da muhimmanci sosai. Shine al-waqfu, ka tsaya, ibaratun an qat'i sauti, shine mutun ya yanke sautin sa zamanan, wani lokaci ya tanaffasu fihi, lokacin da zai yi lumfashi. In ya kare sai shi istinaf, an gane ko? Istinaf bi niyyatil qira'a, sannan ya fara qira'a. Wannan shine abinda ake nufi da al-waqfu. الابتداء شيكو ابتداء استئناف واتو بعد الوقف شيني كفارة قراءة باين كفارة واتو أبن باين كاتايا أو الشروع في التلاوة بعد قطع شيني كفارة كراتو أنا صمتون يسان إند أكي سيواتيو القرآن يسان كم إند أكي أبن تو أما وطننا أبوبوا ما في يوانتي إند أكي سيواتيو شان آياني أما غالبا ما ذاك إسكي متنزي سيواني لوكتي سابو دلوم فاشن شبزي كيش كرشان آيا با. To yana da kyau mutun ya san menene hukuncin tsayawa, saboda ko mutun ya tsaya a farkon aya, ko ya tsaya a tsakiyarta, ko ya tsaya a ƙarshen ta, ba za a wuce su ba. A gurguje ga hukumce-hukumce na waqafi. Na farko akwai abin da ake kira al-waqful lazim. Al-lazim shine wanda tilas zaka tsaya, dole ka tsaya sannan ka ci gaba da karatu. Shi ko wannan waqful lazim zaka ga an yi mishi mimun. Mimun din nan da za ake mishi mimun kala biyu cikin rubutun Alkur'ani. Akwai mimun ta iqlabi, an gane ko? Shine zaka ga ta zo wajen nunun da ba'un. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di, nan zaka ga an yi mimun. To wannan galiban zaka gane ta tsakanin nunun da mimun, ko da yaushe ba ma galiban ba. Amma akwai mimun wanda take nuna waqful lazim, ita ko ba sai wajen ba'un da mimun ba, domin waccan zaka ga sun yi mata alif, sun yi kasa da ita ta iqlabi, waccan kuma an dan yi ta guntuwa. Misalinta zaka gane ta inda ma'ana take canzawa. Misali inna ma yastajibu alladhina yasma'un, kadiba cikin suratul an'am, wal mauta yab'athuhum Allah, shiga an yi mimun, ma'ana tilas ka tsaya, domin in kace inna ma yastajibu alladhina yasma'una wal mauta, kaga ma'ana ta canza, bai dace ba. To sunan shi waqful lazim, tilas a tsaya shine abin da suke cewa malawusila tarafahu la awhama ghayra almurad in anka hada anka ce inna ma yastajibu alladhina yasma'una walmauta da an hada ma'ana za ta canza shi yasa inna ma yastajibu alladhina yasma'un walmauta yab'athuhum Allahu thumma ilayhi yurja'un waqfi nabiyu shine waqfu tam wanda suke kira at-tam shine sun kace yahsunul wuqufu alayhi wal ibtida'u bima ba'dahu zaka iya tsayawa akan shi kuma kana iya farawa da abin da zai zo baya kamar karshen aya tam ne ka zo ka tsaya kuma kana iya ci gaba ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladina kafaru ya halatta ka tsaya nan kuma ya halatta ka ci gaba ma'anar ba za su canza ba wannan shi ake kira alwaqfu tam kuma yana zuwa tsakiyar ayoyi sannan akwai abin da ake kira alwaqful hasan shi ko waqful hasan yuqafu alayhi wa la yuhsinu al-ibtida'u an gane ko bima ba'dahu shi kana iya tsayawa akan shi amma bai dace ka ci gaba ba li ta'alluqihi lafzan wa ma'nan domin yana da alaka da wancan abin da ya gabata farko da ƙarshe kina anan ba za ka iya wucewa ba in dai ka tsaya anan yayi amma ka ci gaba sai ka dawo baya shine ake kira alwaqfu alhasan shi ma yana da misalai a cikin alqur'ani faqatilu a'immatal kufri innahum kaga in ka tsaya innahum sai ka ce innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ko kuma faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum to baka tsaya la'allahum yantahun sai ka ce innahum la aymana lahum la'allahum yantahun kaga kana iya tsayawa wajen wancan amma kuma ba za ka iya ci gaba ba a waqafi na gaba shine wato abin da suke kira alwaqfu alkafi alkafi yuhsinu alibtida'u bima ba'dahu kana iya farawa da abin da zai zo bayan shi shi kuma mafi yawanci yana zuwa ne wato farkon aya an kira shi kafi saboda mi saboda ma'ana za ta zo kuma lokaci zai zo tsakiyar aya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim in ka tsaya nan yayi wa ala absarihim ghishawa shi ma'anar shi za ta ba dai ne ma'dufi akan shi ba kidan nan sai ya zama to alwaqfu alkafi sai alwaqful jaiz aljaiz shine wanda kana iya wucewa kana iya tsayawa don dai zaka ga an yi masa jimun rubuta jimun suke yi to a ƙarshe kuma sai alwaqful mu'anaqa shine wanda in an tsaya akan farko ba a tsayawa na biyu shi ma wannan wato suna kiran shi waqfu wato al mu'anaqa shine kamar daga sumbanta in ka tsaya akan daya ba za ka tsaya akan daya ba wadin suna kiran shi waqful muraqaba farkon alqur'ani in ka duba di ba cikin alif lam mim za ka ga an yi digo uku so biyu kenan alif lam mim zalikal kitab la raiba fi kaga zalikal kitab akwai digo uku la raiba fi akwai digo uku to in ka ce zalikal kitab sai ka ce la raiba fi hudan lil muttaqin ko zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin amma baka cewa zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin ba sai akan guda biyu wannan shi ake kira waqfu al mu'anaqa akwai shi cikin alqur'ani a wurare daban-daban sai waqafi na gaba shine al waqfu al mamnu' wanda an hana shi shine ka zo inda ma'anar qur'ani za ta canza ka tsaya kamar kace لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر shikenan sai kai zaman ka ka ce ba a samu wanda ya imani da Allah da manzo da ranar karshe kenan kowa jahannama zai shiga yuwaduna man hadda Allah wa rasula ina fata an fahimce ni kenan wannan aya dole ba a tsaya nan in ka tsaya sai ka koma baya ka kare ma'ana waqafi na gaba shine waqful ittirari wanda annatilas lumfashin ka ya tsaya to inda ka tsaya sai ka duba ka gani in kana iya ci gaba ka ci gaba idan ba za ka iya ci gaba ba ittirari saboda lumfashin ka ya ci dasar da kai sai ka koma baya sannan kuma waqafi da malamai suka yi bayani akwai waqf da ake kira alwaqfu alikhtibari na jarabawa wanda malami yake son ka tsaya kan wata kalima don ya gane ka iya tsayawa ko baka iya tsaya ba yanzu kun ga kamar nan da muka zo muka ce wa qalu ya salih sai malamin ka ya ce maka kada ka wuce salih ya salih sai ce ci gaba da karatu da ka ce itina ya san kai kusuri sai ka ce itina to wannan shi ake kira al-ikhtibari na karshe kuma sai al-waqfu at-ta'assufi wanda yake akwai wahala a cikin sa ma'ana akwai nauyaya makai shine zai iya canza ma'ana shi ba kamar yanzu mutun yace inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junah sai ya tsaya alaihi an yatawafa bihi ma kenan kaga ma'anar za ta canza domin nan yace fala junah babu laifi kenan ya dauke tace alaihi an yatawafa bihi ma wajibi ne gare shi ya tawafi duk da yake tawafin wajibi ne amma wannan irin waqafin wadansu suna yin shi don su kawo sabuwar ma'ana a cikin alqur'ani wanda wannan bai dace ba dan haka dai askace ilimi ne mai fadi wanda ana iya fahimtar yana da alaka da istinbati na ilimi akwai wani dalibi yayi bincike alwaqf walibtida wa atharuhu fi taqrir masail alaqida a jami'a alislamiyya bil madina almunawwara sannan kuma akwai alwaqf walibtida wa atharuhu bil ma'na na ustad doktor ibrahim awad dan kasar misra sanin waqf walibtida shina da muhimmanci sosai shi yasa ni kawo wannan bayani Allah ya ganar da mu to fa aqaru an-naqa وعتوا عن امر ربهم وقالوا سكت يا صالح يا كاي صالح kaga busu ya kai annabin Allah ba dan busu dauke shi annabi ba wani komi matsayinka duniya kar shi ke ganin ka musamman matar karar da rikici ta tsakankanin ku to in ta san sunanka da sai ta hadu sunanka har ma na babanka in ba kai addiya ba sai ta kara ina fata an fahimce ni eh gaba gare ka za a da kidiyanka kuma a zage su wadansu mata ma har iyayen mutum suna zagi to kaga wannan musiba ce babban mutum ya aure mace da take zagin iyayensa Allah shi mu na tsari وقالوا سكتي ko kuma namiji ya zagi iyayen mace shi ma bala'i ne wannan galiban ba kuma wadanda ake ba aure ba don Allah ba su suke ma mata irin wannan wulakanci ko wanda ya shawo giya ko dan kwaya yazo tun daga kakanta na 40 duka sai ya sabki duk in sun kai 2000 ya zage su وقالوا سكتي يا صالح يا كاي صالح bu su dauke shi annabin Allah ba wani lokacin ma ko an zo da kalima ta annabin Allah ba gaskiya suke nufi ba ina fata an fahimce ni Allah ya ce wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnun ya kai wanda an kasaba kanma wa'azi ko alqur'ani kina an kasaba kanma mutu alqur'ani ya zan manzo amma ba haka suke ni suka ce innaka lamajnun eh subhanallah sun kace ma annabin Allah wato bai da hankali ya salih ya kai salih itina kazo muna bima ta'iduna da abinda kai muna alqawli abinda yayi musu alqawli qarara wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alim kada ku shafe ta da wani mummuna abu azaba mai radadi za ta shafe ku to shine bi ba ta iduna kullun akai ma Allah ta'addanci sai a ce to Allah yayi abin da zai yi ka ku san da adam ya jahilci Allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma ka yake cewa yi kaza Allah shi kaza in ma Allah na so wa ithqalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adhabin alim ko ku sai waya quluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin alqawlin nan da an kai an ce azaba za ta zo tunda alwa'du ku akai ma alqawli su kuma alwa'idu kacewa ne to alwa'du sun kira ka ba ku ga mu'min da yayi muku alqawlin za a halaka mu to ina wannan alqawlin shike yaya ni Allah yake jira ina fatan kuna fahimta ta eh wa qala fir'aunu dharuni aqtul musa waliyad'u rabba kubarni in kashi annabi musa ya kira Allah mutane suna irin wannan dabi'a haka zaka ga duk wanda ya shagi mulki ko giyar dukiya ko ya samu ilimi na turanci musamman turawa da suke da ilimin kere-kere kullun ana cewa Allah ya ce kaza sai a to Allah ma yanzu yayi abin da zai yi Allah shi mu na tsari musamman kuma ma'aikatan mu zaka ga mutun dan ya samu wani dan jami'in tsaro dan aka mishi magana kan zo ko cikin wani ba ma jami'an tsaro ba ko a cikin office sai ka ji mutun ka ce mai don Allah sai ce kai nan ba aikin Allah ne muke yi ba wani kuma zaka ji ya ce ta kaka tayi sama ka hado mishi duk kuma waye ƴaƴan musulmi ne kuma kaga mutumin da ke fadin wannan magana da an ce Allahu akbar ya buga ar wallahi masallaci kar ka ce a sai a taka hado ma Allah kuma yanzu ka tashi akwai jahilci ga mutane Allah ya mu nutsari wa qalu suka ce ya salih ya kai salih itina bima ta'iduna kazo muna da abin da kai muna alƙawali kaga ma shine ma yi musu alƙawalin ba ma Allah ne musu alƙawali ba dan busu yarda da annabin Allah bane in kunta minal mursalin ha in ka kasance daga cikin manzanni in dai kai manzo ne tabbas kaga musu yarda ba kenan to abin nan da kai muna alƙawali ma'ana kaga suna magana ne da shi a matsayin shi na mutum kullum mutane suna manta cewa mutumin da yake wa'azi yake fadar abin da Allah ya ce ba shine yake fada ba a'a Allah ne yake fada kun ga musamman yanzu lokacin da muke cikin irin wannan harkokin na siyasa malamai suna bayani amma zaka ga wani yayi kokarin ya siyasantar da aya ko hadisi kafin ai kasan Niger ko ba haka ba tunda muna kasan Niger alqur'ani yayi shekara 2000 da wani abu turawa ne suka sanya mata kasan Niger to meye alakan Niger da siyasar ka sannan kuma in wani malami an san ya bi ƴan adawa ko wani malami an san ya bi gwamnati yana can yana harkokinsa ai ba duk malamai bane suka bi gwamnati ko suka bi ƴan adawa akwai malaman da suna can kauye suna noma suna cin abincin su ba su suna wato ba gwamnati suke ma aiki ba sun yi shekara 40 50 60 akwai malamin da ya kai shekara 80 yana karantarwa babu gwamnatin da ke masa biya shi yasa turawa suke ta kokarin a zo a yi bincike kasashen mu a mai a yi ma malamai albashi saboda in sun ka dogara ga albashin a bata karatun addini to waɗansu malaman suna can ba su damu da duniyar ka ba ba su san abin da kake yi ba amma kai tsaye tsayin daka tukuru duk ayar da za a kawo duk hadisin da za a kawo sai ka ce a'a nawane na ko nawane na ka danganta kowane mutum zuwa ga wani yanki bayan ya ce ga abin da Allah ya ce kuma tabbas ayar nan akwai ta ko hadisin nan ingantacce ne wannan alama ce ta halaka na fata ana fahimta ta domin wanda kake son ya cece ka ranar tashin alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ka mai da maganar sa cikin wani faci wanda kake son ya saka aljanna shine Allah subhanahu wataala kuma ka dauki qur'ani shi ka ce na wane na ko na wane na ko na wane na a in malami ya faɗi magana in ta cikin alqur'ani take ko kuma hadisi ne ingantacce abinda ake so da kai in ma baka iya yin aiki da abinda ya faɗa in umurni ne ko kuma in hali ne baka iya hanuwa to kada kai kokarin danganta abin zuwa ga wani abu ka bar ta a matsayin aya da hadisi baka da iya aiki da ita amma cewa ai wannan magana da an kaɗi ai wani da anka goya ma baya ai wani da anka goya ma baya kai bai yiwuwa hadda qur'anin hadda Allah bai yiwuwa ka raga musu hadda addinin da kake yi mu addinin musulunci da abinda malaman musulunci suka rubuta hadda shi bai da kima da daraja a wajen ka sai ka danganta shi zuwa ga wani abu su kansu malaman da ba su ruwan su da tsarin ka da harkokin ka da komai kana dan kana harkokin ka na duniya kuma wa'azin ga ba sai lokacin zabe ake yin shi ba ba sai lokacin kaza ba ba sai lokacin kaza ba kullun ana yi amma idan aya ta cika rubutu abinda kake so ko hadisi dole sai kai kokarin yanfana ta ka maida ta zuwa ga wani ka zai mai ta zauka wani wallahi ai hatara Allah subhanahu wataala ba abin wasa bane Allah ya muni tsari wa qalu ya salihu itina bima ta'iduna suka ce ya salihu ya kai salih itina bima ta'iduna ka zo muna da abinda kai muna alƙawali in kunta minal mursalin har in kasance in ka kasance a wato daga cikin manzanni malamai suka ce idza tana nufin sharadi in tana nufin sharadi amma in kaga an kawo idza cikin alqur'ani to sharadin da ana ganin yana kusa yana iya afkuwa amma in shine abinda yana nesa da afkuwa koko abu ne nadir bai cika yawan afkuwa ba shine bambancin su wato ta fuskar istimalin qur'ani fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa Ba'a domin alhasana shine abinda dan adam yake yawan samu a rayuwarsa amma rashin lafiya ko cikas ko matsala nadir alwuqu shi sai Allah ce wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa Ba'a kadibi duk istimalin ta cikin qur'ani malaman balaga sun yi bayanin wannan wallahu ta'ala alam Allah ce to fa akhadathum arrajfa
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
طيب فاء غا تتازو تفيد التعقيب كاي تساي تو تسكانين wannan magana da suka fada da wannan fa'un an samu kwana uku domin akwai dalili na alqur'ani ba ana nufin da fadar wannan magana ba abin yasu domin ita fa'un tufidu at-ta'qib amma sun kace ta'qibin nan kullum bihasbihi kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari wato shine in an ce fa'un tana nufin ya abin ya zo kai tsaye amma ana hankalta ma zuwan shi kai tsaye ta al'ada alam tara anna allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra baka ga Allah ya saukar da ruwa daga sama ba fatusbihu al-ardu mukhdarra sai kasa ta koma kore ko tsanwa shar ba wai da saukar da ruwa bane ai kasa take koma wa kore bai ce summa asbahat al-ardu mukhdarra ba mun fahimci wannan da kyau ko to nan da anka ce fa akhadathum ar-rajfatu ba wai ana nufin kai tsaye ba in mun dauki alfa'u fa'ul athfi babu matsala amma in muka dauke ta tufidu at-ta'qib to dole sai an samu kwana uku domin Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratu hud qarara وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه إنه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فعقروها سيسوك سوكي تفقال سيأكا تيدسو شيكو النبي يتيدسو تمتعوا في داركم كجداري أتنكوا أجد الججنكو ثلاثة أيام كوانا أكو wannan ya nuna kuma Allah ce zalika wa'dun ghairu makdhub alƙawali ne wanda babu ƙarya cikin shi kuma mu mun yi imani aka haka ga abin da Allah ya faɗi babu ƙarya a ciki wanda duk yace Allah ya ƙarya ko Allah ya kuskure wannan mutumin ya kafirta Allah ya mu nutsari fa akhadathumur rajfa sai tsawa ta kama su tsawa ta kama su ar-rajfa girgiza girgiza ita ce rajfa daga rajfa yarjufu shine fa'ala yaf'ulu Allah ce yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila tarjufu shine wato girgiza yawma tarjufu ar-rajifa to akhadathum ar-rajfa girgiza ta kama su a cikin suratu hud sai kuma Allah ce tsawa ta kama su wa akhadha alladhina zalamu as-sayha nan wato kissa ta farko ta samud amma kissa ta annabi shu'aib sai anka cewa akhadhatil ladina zalamu sahiha akwai ta'un alaramma mai harda me yasa ta anka kara ta'un shin saboda azabar dan tafi karfi ne koko saboda yaren lugha ana iya a sama abin da yake muannas ne majazi ta'un ko a shafi ta duka ya halatta an ce nan wa akhadhal ladina zalamu sahiha annabi an ce wa akhadhatil ladina zalamu sahiha to na an ce wannan cikin suratul a'raf an ce girgiza ta kama su can kuma cikin suratul hud an ce tsawa ta kama su to kaka kuma duk qur'ani ne kaka sai malamai suke cewa shi wancan as-saiha tsawa daga saha yasihu saihatan tsawa ta kama su tabbas tsawa ta kama su tunda Allah ya faɗa ar-rajfa girgiza ta kama su tabbas girgiza ta kama su to amma wani kamu ne an na farko sai malamai suka ce saiha ita ce ta farko mala'iki ne zai musu taratsi daga sama in ya buga babba kuwa sai ƙasa ta girgiza domin girgiza ta samu asbabu samawiyya ko asbabul ardiyya wani lokaci ƙasa in ta samu zaizaya tana girgiza wani lokaci za a yi ruwan sama ko wani lokaci za a yi tsawa sai ƙasa ta girgiza kenan can da yace tsawa ta kama su tsawa ita ce abu na farko da tabbuji ƙasa ta girgizar da ƙasa sai ƙasa ta girgiza suka halaka mun fahimci wannan da kyau saboda fasara alqur'ani yana buƙatar mutum ya fahimci yadda nasoshin suke tafiya yanzu turawa suna ta kokarin sai sun gano kuskure a cikin alqur'ani to ba za su samu kuskuren ba amma laifin namu ne in ba mu yi tsaye ba wajen gano yadda za a hada nasoshi dole ka gano aujuhul infikak inji malaman usulul fiqh ta inda nasoshi suka hadu da inda kuma aka samu rarraba kuma da dalilin da yasa aka samu infikak yin rabuwa fa akhadathum ar-rajfa tsawa ta kama su wato girgiza ta kama su sai tsawa ta kama su fa asbahu sai suka wayi gari an gane ko fi darihim a cikin gidajjajin su a cikin suratu hud sai anka ce fi diyarihim anan sai anka ce fi darihim nan ma zai taimaka ma mai harda alqur'ani duk inda ka zo cikin suratu hud in ka ji an ce diyar to ka ce diyarihim kawai fi diyarihim jasimin fi diyarihim jasimin amma kuma in ka zo cikin suratul a'raf fi darihim to amma wajen ma'ana ad-dar ana rufin gida ad-diyar ana nihin gidaje daga dara ya duru ne domin gida mudawwar za a kewaye shi ababe guda hudu katanga guda hudu to dara ya duru ne sai anka ce diya asalin shi diwa sai anka yi ya'un ta koma wato matsayin wawun ta koma ya'un saboda kasarar da ta gabace ta to amma inda matsalar take anan shi gidan ad-dar muannas ne a cikin yaren larabci akwai abin da bai da ta'un amma wallahi muannas ne ina fata an fahimce duk da yake wani lokaci ya halatta akwai wanda yuzakkar wa yuannas misali in mun ka ce ad-dar gida muannas ne wani zai iya cewa mi ad-dalili قل إن كانت لكم الدار الآخرة بيتي الدار الآخرة الطريق أنا تيوى الطريق يذكر ويؤنث ونلوك تي أتي هذه الطريق أتي هذا الطريق السبيل أنا تيوى هذا السبيل هذه السبيل وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا سننكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين to dan haka can diyarihim gidajensu saboda an kalli kowa yana da gida fi darihim na an kalli garin su gaba ɗaya ana kiran shi da saboda mafi yawancin garuruwa manya suna da birane an kewaye su kenan babban gidan nasu kamar yadda aljanna wani lokacin ce aljanna daya wani lokacin kuma sai a ce jannat wa jannatin arduha abanga arduha samai wal ard sannan kuma jannatin arduha samawati wal ard sannan wani lokacin ce jannatin tajri min tahtiha al anhar to janna 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 kuma jannat janna babba aljanna guda ce jannat kuma kowa yana da tashi aljanna to nan darihim yana yiwa garin gaba ɗaya tunda birni ne yana cewaye an kira shi darihim diyarihim kuma an kalli kuma kowa yana da gidansa ko kuma nan fi darihim mufrad ne an kai idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba ce wa in ta'uddu an'umillahi ba wato wa in ta'uddu an'umullahi in za ku abin nan wa in ta'uddu an'umallahi in za ku lissafa ni'imomin Allah kaga bai ce ni'imomin bai sace ni'matallahi ni'ima Allah to ko ni'ima guda ai da lissafa ta ina fata ana fahimta ta kenan sai zaman to jam'i ake nufi fa asbahu sai suka wayi gari fi darihim a cikin gidaddajin su jasimina malamai suka ce suna gurhwani an gane ko daga jasama yajfumu jufuman jasman fa'ala yafulu shine gurhwani amma na abinda ake nufi sun fadi suna matacci domin ba gurhwana kawai ake nufi ba ana nufin mutun ya fadi a kife ya mutu gaba daya dan haka ba wai wani abu na baga Allah halakar da mutane turo manzanni dan wanda yake da rabon komawa ya koma Allah ya faɗa mutanen da suka yi ta'addanci a cikin suratu Yasin da aka tashi halakar da su ba wani abu aka yi musu ba wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa wama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun dama in kaga mutun ya cika rikici to wallahi bai da karfi shi yasa za ku ga duk in ana rikici a duniya wanda ke so rikici wanda bai da karfi ne galiban ba haka ne halitta ce ta Allah masu dan karamin jiki wadanda ko wato mashin ya biya da ƙarfi zai iya iskar shi zai iya wucewa da su sai ga suna tunkarar mutumin da irin su 12 yana iya kama su ya musu bugu guda al'ada ce Allah ne halicci mutane da kanan duk yan kananan mutane zai ga suna son fitina duk manyan mutane sai kaga mutun gashi nan kamar wani irin abin nan ba samu da yanzu mutanen mu amma kuma sai ga dan karami na so yayi fitina yin fitina da shi sai Allah ya sa mai son lafiya domin da mai karfin aka sa ma son adawa da rikici da zai halaka da mutane haka zaka ga mutun idan mutun gajere ne wanda bai da jiki to yafi son mace doguwa da ta yi tsawon shi so uku ina fata an fahimce ni in kaga mutun dan karabi dan kirci yafi son mace wanda take mai babban jiki ta yi bai dan shi sai a ce ga matar shi ta baki yafi son fara fara kuma tafi son baki yanzu bukaken mu duk da a turai sai kaga batura da balaraba tafi son bakin mutun halitta ce ta Allah Allah shine ke jefar da abin da ya ga dama an Allah subhanahu wa ta'ala fa asbahu fi diyari fi darihim jasibin suka wayi gari a cikin gidaddajin su wato jasibin suna a gurhware ko kuma ana sun kife sai da suka gurhwana sannan kuma suka kife suka mutu domin in mutu ya riga ya mutu babu wani abu wanda zai iya yi Allah shi mu nasari sai Allah ce fatawalla anhum
wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi وقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
Allah subhanahu wa ta'ala ce fatawalla sai ya juya kalima ta tawalla wani lokaci tana nufin jibintan lamari man tawallahu Allah la yakhdhuruhu Allah duk wanda Allah jibinci lamarin sa Allah ba zai tozartar da shi ba Allah ba zai yarfe shi ba sannan tawalla wani lokaci tana nufin al-insiraf shine juyawa mutun ya bada baya sannan kuma wani lokacin tawalla tana nufin adamul iktiras da sa'un a ƙarshe shine mutum bai damu da abuwa in an ce tawalla ma'ana ya bai damu da wannan abin ba ko da yana gabansa an gane ko ba tare da ya bashi fuska ba to fatawalla anhum sai ya juya ya ba su baya shi annabin nasu an gane ko wa qala yace da su ya qaumi ya ku mutane na laqad ablaghtukum risalata rabbi na isar muku da sakon ubangiji na anan malamai su suka yi sabani shin a wace lokaci ne ga musu wannan magana waɗansu suka ke tafi cewa lokacin da ya faɗi wannan magana na cewa fatawalla anhum shine bayan ya fita ya bar garin amma mutanen ba su halaka ba an gane ko azaba ba ta fara sabkowa ba waɗansu suka ce a'a bayan azabar ta fara sabkani ya juya yana faɗin wannan magana wato yana nuna bakin ciki ga abin da ya same su waɗansu kuma suka ce a'a bayan an halakar da su ne ba sa motsi sannan ya faɗi wannan magana to da yawa waɗansu suka ce to me ye amfanin duk da yake zance ma mafi inganci bayan ma wato yana ya fadi wannan magana lokacin da ya bar garin ya fara ganin alamun azaba bayan azaba kuma ta fara sauka yana ya fadar wannan magana sannan bayan sun mutu yana ya fadar wannan magana amma cewa ya fadi wannan magana ba bayan an halakar da su shine abinda malamai suka rinjayes an gane ko to wani kuma zai iya cewa a to ya za a yi a ce bayan sun halaka ne zai fadin wannan magana menene amfanin yi magawa magana shine abinda wani zai iya mamaki sai mu ce a wannan ba matsala bane ko wani annabi yana iya mutanen sa magana bayan sun mutu haka kissa da za ta zo gaba ta annabi shu'aib shi ma ya fadi wannan Allah ya ce fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbina risalati rabbina sun ku risalati rabbi sannan kuma hadisi ya tabbata daga manzo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne ibnu umar yana cikin sahihul bukhari an gane ko imam al bukhari ya kawo shi babi ne ma wato ma bin nan abin da yazo cikin fi azabil qabr azaba ta kabari wadannan suke karyatawa yake cewa ittala annabi sallallahu alaihi wa sallam ala ahli al qalib manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya linkaya akan mutane cikin al qalib ita ce wato rijiya can badar kenan lokacin da an kai yaki فقال ابن عمر كتب من ذا الله صلى الله عليه واله وسلم يتشي شن هل وجدتم ما وعد ربكم حقا شن كن سامي وجدتم ما وعد ربكم حقا كن سامو ابين الله يمكو القولي نا غسيا فقيل له سي اكتي دشي تدعو امواتا كانا كيران متتو فقال سي من ذا الله صلى الله عليه واله وسلم يتشي ما انتم باسمع منهم بك في سجيبا ولكن لا يجيبون سي دي بذا سو ايا كرباوا با ashe wannan ya nuna matattu suna ji abin da ake faɗa akwai kuma nasoshi da dama da suke nuna wannan duk da yake dan qur'ani ne sai ya ce a ai matattu ba sa ji ko kuma matattu ba su da rayuwa ya zai Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kace a mutan da cikin kabari sun mutu Allah ya ce musu mutu ba tana yiwa kace nan qutilu fi sabilillahi na ana batun wanda sun kai shahada ko ba haka ba to sun kafiran ba ai magana ba su ko sun ce man ba asana min marqadina a lokacin da za su yi bacci lokacin da aka yi busa ta farko wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sannan kuma hadisi ya tabbata an gane ko daga Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi addu'a a lokacin da yana Makka lokacin da azab wato cutarwa ta yawa ga mutanansa da kuma shi yake cewa Allahumma alayka bi Abi Jahl Allah ga kaga Abu Jahl wa alayka bi Utba ibn Rabi'a Allah ga kaga Utba dan Rabi'a wa Shayba ibn Rabi'a Allah ga kaga Shayba dan Rabi'a wal walid ibn utba Allah ga kaga walid dan utba wa umayya ibn khalaf Allah ga kaga umayya ibn khalaf wa uqba bin abi mu'ayth Allah ga kaga abu wato uqba dan abu abi mu'ayth wa adda as-sabi' falam ahfadhu yati ya fadina bako wanda ban haddace shi ba qala shi yake cewa mai riwaya fa wallazi nafsi bi yadihi na rinke da wanda rena yake a hannunsa shine Allah subhanahu wataala rawi yake magana laqad ra'aytu alladhina adda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazzana sunan su yazzadan ga sunan su a wata Hausa sar'a suna kokkonce matattu shekin yi da sar'a an gane ko fatara alqaum fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya fi qalib badrin a cikin wato qalib asalin badar wani dan kogi ne mun je a lokacin da muna karatu a Saudiya 2015 an kai mu wannan kogin yanzu ma har an yi masallaci a wurin Masjidul Arish ake kiran sa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna aka buga mishi wata hema ana kiran abinda aka azabi shi dan nashi gado sai aka sai da shi matsayin Masjidul Arish wani kogi ne wanda ruwa suke gudana sabban da aka kashe yanzu ma akwai makabarta a wurin har yanzu akwai sunayen su an yi abin nan an kai mu ziyara mun ga abin nan to dai a qalib badar a cikin wannan rijiya amma ba mu gano wannan rijiya fa ban gane ta ba dan ba sai inda take ba kawai ne ce na ce na gano rijiyar ka san wani nabi da magana inda za a yi kuskure ne yake ne wannan hadisi Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito shi yana cikin sahihul bukhari an gane ko kenan waɗannan su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin su to yace fatawalla anhum ya juya ya ba su baya kenan ma'ana koda sun mutu ne yana yiwa ya musu wannan magana wa qala yace ya qaumi ya ku mutane na akwai yare guda biyar a cikin larabci ba a cikin alqiraat ba mato ana itwa ya qaumi ko ya qaumi ko ya qauma ko ya qauma ko ya qaumiya ko ya qaumu to yace ya qaumu sun kace to nan an zo alaniyatul idafa ma'ana an shafita lugha guda shida ne cikin yare larabci in baka san su ba kada ka kuskurantar da wanda ya magana wa qala yace ya qaumi ya ku mutane na laqad ablaghtukum haqiqa na isar muku an gane ko risalati rabbi saqon ubangiji na isar muku da sakon ubangiji na isar da sako shine cewa abinda Allah subhanahu wataala ya umurce shi ya isar manzo wale ne ke sheda akan shi Allah subhanahu wataala ba mutanen sa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da an kai abinda hijjatul wada da yace hal ballagtu yace allahumma fashhad haka ma hadisi ya tabbata lokacin da abinda manzo yana cikin sahihi muslim in ban manta ba lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rego yana cikin rashin lafiya ana kansa na daure ya gani cewa sahabbai za su yi shirin sallah yace hal ballagtu allahumma fashhad allah ka shaida kenan ba wuri guda na ya fadi wannan magana ba dan haka manzo wa zai yi shaida akan shi sai dai allah wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto shine mai sheda ga manzonsa laqad ablaghtukum risalata rabbi na isar muku da sakon ubangiji na ko na isar muku da abinda sakonnin ubangiji na sun ka kumsa in mun dauke shi a matsayin jam'i dan haka kuma ayoyi da dama sun bayyana wannan wa nasahtu lakum kuma na yi muku nasiha adan idan ka dibi ayoyin da suka zo cikin surori daban-daban suna nuna ya isar da sako domin duk wa'azin da yayi musu daga wajen Allah ne kaga nan a cikin suratul a'raf yace ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وانقدشنا لكتكين ساقون دي اسموسو in ka dauka har yanzu a cikin suratu wato hud da aka kawo shi ma ya isa musu da sako yake cewa وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يا إسد ساقو كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وندتكن ساقون دي إسر مسني لقد أبلغتكم رسالة ربي أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم دشنا لقتكن لقد أبلغتكم يا إسر دساقو shine zaka iske wata kalima guda cikin alqur'ani ayoyin da suke daukar fasarar ta ba kadan bane amma saboda lokacin rashin hankalta mu menene ma'anar aya kuma menene alakar ta da ayoyin alqur'ani ko kalima ko jumla ko aya sai ka iske kawai tafsirin haka da aka tan shi ratatatatata da kasan karsu sai suna haita daga cikin babban diga wa nasahtu lakum na'imuku nasiha da nasiha da isar da sakon duka suna iya tafiya da wani abu ma'ana wato isar da sakon meye bambancin shi da nasiha domin isar da sakon shine nasiha ko ba haka ba mito menene bambancin su wato ita kalima ta nasiha tana dauke da ma'ana na isar da sako cikin uslubin da ya dace domin ita nasiha ana yin ta ne da uslubin da ya dace akwai mutumin da zai isar da sakon Allah amma ba nasiha ce yake yi ba to nan asiri ne yake yi mutum ya ja aya yana zagin mutane tana yiwa sai ya kira sunan waɗansu duk da yake mutanen da suka shahara da banna an ce ana iya bayyana sunayensu amma ba kowane mutum na ba ka zo sama minbari ka kira wani ka ce wani yayi zina kai wani ka daina zina kaga wannan lalle Allah ya ce kada ayi zina kuma shi wannan mutum yana daga cikin waɗanda Allah ya ce kada su yi zina amma kuma uslubin da kai nasiha bai dace ba yana daga cikin abin da dama daga cikin dalibai suke yin kuskure shine suna isar da sakon Allah amma kuma wani lokacin ba uslubin da ya dace ba domin ita nasiha zaka nuna tausayinka ga mutum zaka bayyana ma mutum abin da yake cutar da shi da abin da yake amfani shi cikin uslubi ingantacce ka zabi kalimomi masu kyau sannan kuma uslubi akwai lokacin da mutum zai faɗi kalima mai kyau amma kuma yadda zai faɗe ta da ƙarfi da jin hushi da nuna damuwa kaga duka waɗannan abubuwa ana son mai da'awa ya nisanci su ka zabi kalimomi masu kyau ka zabi lokacin da mutum yake iya sauraren ka kada ka zo wajen wa'azi ka iske mutum yana cikin kasuwanci ana magana kuɗi ka ce wa'azi ka zo kai mishi ba zai saurare ka ba kada ka ce zaka je kai ma mutane wa'azi me yake da suna wani mai wa'azi ya zo kusan gidan karuwa ya aza wa'azin azina haramunta ta ce a wanga mallami akwai rigima yanzu hai abin ya kai an kawo mana takakka to bari mu shige cikin gida ina fata ana fahimta ta a'a ba dole bane sai ka zo bakin kofar gidansu ko ka je gidan mutum ka ce zaka yi mishi cin mutunci a'a zaka yi masa uslubi in akwai dama cikin lokacin da ya dace ka zabi wurin da ya dace ka zabi kalmomin da ya kamata kai amfani da su ka zabi uslubi so da dama rashin uslubi na sa mutane ba su karba addini so da dama abin da yasa muke fashil cikin da'awa wasu daga cikin du'at kuma muna fata Allah ya tsare da mu daga cikin wannan in muna ciki in ma ba ma ciki muna fata Allah ya kare mu na kariya shine cewa uslubin da ya kamata ka isar da sako shine ka tausaya ma mutane ko at-targhib wa at-tarhib ka tsoratar da mutane daga azaba Allah sannan kuma ka kwadaitar da su daga rahama Allah wani lokaci in an ga abin yana da tsanani duka ai amfani da ayoyin da ke tsoratarwa in an ga abin mutane ana bukata a dasu ga aljanna ai amfani da ayoyin da kawai suke da alaka da rahama in an ga kuma mafi yawancin lokuta akwai bukata dan dole sai an yi amfani da wannan ai at-targhib wa at-tarhib amma nasiha yanzu ina abin sai ka iske wani sai ka gane ga kasar da yake karewa wani sai ka gane ga kungiyar da yake karewa wani sai ka gane ga siyasar da yake karewa wani sai ka gane ga alhajin da yake karewa wani sai ka gane ga kabilar da yake karewa wani sai ka gane ga interin kasar da yake karewa ko ta tura ko da ba ta tura ba ina wa'azi wa'azi ana yin shi ne don Allah ba don a kare wata kasa ba ko don wata gwamnati ko wani abu in dai za a yi ne don Allah wannan dole kuma sai mu fahimci shi a cikin da'awar mu Allah ya gane da mu ولكن لا تحبون الناصحين منك كرشن آية كرشي لان إن شاء الله دقري تزامو تايا ونصحت لكم نايمك نصيحة واتتكم أسلوبي كما دنكوني وانوا أزم بادون كينا باباك يوم أزيدون سبور متاني سورين كباك صدقا كوكو دن سبور نمي كتئي يرين كباك كتئي كو دن واتكم نتي تايم كسالين نصيحة دكا يدون سوتاوكا شيني أبن دأكي بكاتا ولكن لا تحبون الناصحين أما كش مسألة problem كم متاني باسو سماسو نصيحة nasiha zaka iske mutun yayi iya kokarin shi mutane su gane amma shedan zai zo ya kama sawara maka dalillan da ke sa ka daga karba a saboda mutumin nan yaro ne saboda mutumin nan ba dan kungiyar ka bane saboda mutumin nan ba dan kasar ka bane saboda mutumin nan ba kaza bane saboda mutumin nan yalla saboda wane yemin ai sai yalla suna son ka turo shi yalla labari an ka je an ka bashi a yana son ya hana min jin dadi ne yana son ya hana mini kaza yana son kullun sai shedan ya taka maka irin wasu wasi dalillan da zai sa ka tunkuɗe nasiha da akai maka karshe sai ka fada cikin bala'i sannan kuma sai kaga al'amuran duka su rinjaye maka walakin la tuhibbuna an-nasihin sai dai ba ku san masu nasiha nan ya ce masu nasiha bai ce walakin la tuhibbuna an-nasiha ba ai shine an-nasih can ya ce wa ana lakum nasihun amin nan ku ya ce la tuhibbuna an-nasihin tana yiwa ko duk annabawan da za su zo musu ko da akwai annaba in an kaddara da ba za su karbi ba ko kuma annabi yana da masu da'awa wanda yake turawa to duk mutanen shi da ya tura su musu nasiha ba su karba ba shine walakin la tuhibbuna an-nasihin to ina gani ana nuna mini lokaci yayi nan ya kamata mu dakanta muna fatan wannan zabe da aka yi Allah subhanahu wataala duk mutumin da zai zamanto alkhairi wannan zaben cin nasara gare shi ta zamanto alkhairi gare shi ta zamanto kuma alkhairi wato ga jama'a ƙasa kuma alkhairi ga addinin mu alkhairi ga ƙasar mu alkhairi ga ƙasashen musulmi Allah ya bashi nasara kuma duk abin da zai kawo tashin hankali a cikin wannan ƙasa kuma ya kawo hargitsi da yamutsi da tabewa al'amura Allah subhanahu wataala ya muni tsari da shi duk wanda ba alkhairi bane gare shi muna fatan Allah ya sanar da shi cewa wannan ba alkhairi bane in bai samu ba kuma ya gane cewa kasar tafi shi muhimmanci a wurin sa domin idan rikicin ya tashi to ba a san wanda iya wanda zai rutsa da shi ba sannan kuma abubuwan da ake neman sai a rasa su amma in kasar tana nan in yau ka fadi tana yiwa gobe ka ci Allah ya tabbatar da alkhairi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik abinda muka fada zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh